Sashen Hausa na murar Amurka ke magana akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu na Rediyo Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da kuma Dalol FM, Sainiya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Haka kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma siya kasar Ghana. A duk lokacin da aka so hakan kuma za a iya kama mu ta kafar yanar gizo, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan yammaci, yau talata 6 ga watan Nuwamba, shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande ne tare da abokin aiki na Mahmud Lalo da sauran abokan aiki baki ɗayanmu a nan birnin Washington, gundumar Columbia, ke farin cikin gabatar muku da shirin. Amma kamun mu tsunduma cikin shirin, Mahmud, ba mu kanin labarai.
To Yusuf, Amurkawa a yau Talatan nan sun dunguma zuwa rumfunan zabe domin kada ƙuri'unsu a zaben ƴan majalisar dokoki. Hukumomin kamar sun aike da wani sakon gargaɗi ga 'yan aware da ake zargi da sace wasu ɗalibai 78. Sannan Turkiya ta ce ta samu ƙarin bayanai da suka fayyace mata yadda aka kashe ɗan jaridar Saudiyyar nan, wato Jamal Khashoggi.
To kanin labaran kenan kuka saurara. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji irin wainar da ake toyawa a nan ƙasar Amurka, inda Amurkawa suka fita bakin ƙuri'u inda za su kaɗa ƙuri'unsu a yau a zaben da za a gudanar na ƴan majalisu da kuma na wasu gwamnoni. Za ku ji wakilanmu kai tsaye dangane da yadda ake gudanar da zaben a wasu jihohi. Duk cikin shirye-shiryen namu na yau, muna ɗauke da rahoto daga Najeriya, inda ƙungiyar ƙwadugo ta dakatar da yajin aikin gama gari da ta shirya.
Za mu bi duk jihar da muka ga ba za su iya biya ba, to ina mai tabbatar maka za mu ga wayannan 'yan jiha su sauke shi wannan gwamna.
Duk dai a Najeriya, hukumomi na ganin cewar akwai buƙatar tsaurara matakan tsaro don yaƙi da 'yan ta'adda da masu cin karansu babu babbaka, inda suke yin abubuwa cikin son ransu.
Annan motocin ma an hallaka waɗanda suke cikin motocin nan, amma duniya ba ta sani ba, kabili da su ba su da gata, a yi bincike su ma a kan.
To kamun mu tsunduma ciki, yanzu kuma za mu fara, za mu so ku gafarce mu a yau don ba za mu samu damar kawo muku shirin noma tushen arziki ba. Amma kamun mu tsunduma a cikin shirin, bari mu ba Mahmud Lalo guri domin ya shaida muna abin da duniya ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Da safe yau Talata, Amurkawa suka fara dunguma zuwa rumfunan zabe domin kada ƙuri'unsu a zaben sabbin ƴan majalisar dokoki. Zaben da ake ganin har ila yau zai yanke hukunci akan kamun lodin shugabancin Donald Trump, lamarin da ya raba kawunan masu kada ƙuri'un ƙasar. Kujerar majalisar wakilai 435 ake takararsu, sannan ana takara akan kujeru 35 cikin 100 na majalisar dattawa. Baya ga haka akwai kujerun gwamnoni 36 cikin jihohi 50 da su ma ake takara a kansu. Ƙwararru a fannin tattara ra'ayoyin jama'a sun ce akwai alamun da ke nuna cewa jam'iyyar Democrat ta karɓe rinjayen majalisar wakilai. Jam'iyyar ta Democrat na buƙatar lashe kujeru 23 ne kacal kafin su karɓe ikon majalisar ta wakilai. Su da 'yan jam'iyyar ta Republican sun dogara ne da yekuwar shugaba Trump ta neman goyon baya a ƙoƙarin da suke na ci gaba da riƙe rinjayen majalisar dattawa da suke da shi na kujeru 51, yayin da 'yan Democrat ke da 49. Daga cikin kujerun majalisar ta dattawa 35 da za a yi takararsu, 'yan Democrat na da 26, yayin da 'yan Republican ke da 9. Dakarun ƙasar Kamaru na ƙoƙarin gano inda aka ɓoye wasu ɗalibai da shugaban makarantarsu su 81 waɗanda aka yi garkuwa da su a makarantarsu ta Presbyterian da ke arewa maso yammacin ƙasar. Wani gungun 'yan bindiga da ake kira Amber Boys ne ya yi garkuwa da ɗaliban a yankin da ke amfani da harshen Ingilishi, wanda yake ikirarin ya ɓalle ya koma Ambazonia a matsayin ƙasa mai zaman kanta, inda mayaƙa 'yan aware ke jagorantar wannan fafutuka.
I would like to send a strong message to the terrorists that yes, they have provoked. There are
gwamnan yankin arewa maso yammacin ƙasar ta Kamaru kenan, Adolphe Lele Al-Afrique, yake cewa ina so na mika wannan sakon da babban murya zuwa ga 'yan ta'adda. Mun san cewa sun tunzura mu, suna fyaɗe, suna kisan kai, suna kwashe kayan jama'a, amma su kwanda sanin cewa za su fuskanci fushin hukuma. Waɗanda suka yi garkuwa da ɗaliban makarantar sun ce ba za su saki yaran ba har sai sun cimma burinsu na samun 'yancin gashin kai. Wannan dai ba shine karan farko da 'yan bindiga ke garkuwa da ɗalibai ba. A watan Satumban da ya gabata ma, 'yan awaran sun yi garkuwa da su ɗalibai shida a makarantar kimiyya ta Presbyterian da ke yankin Bafut a kusa da birnin Bamenda. Amma daga baya suka sake su bayan da aka biya kuɗin fansa. A yau Talata, ministan harkokin wajen ƙasar Turkiya Mevlüt Cavusoglu ya ce gwamnatinsu ta samu ƙarin bayanai kan yadda aka kashe ɗan jaridar ƙasar Saudiyya nan Jamal Khashoggi. Yana mai cewa mai yiwuwa su fitar da bayanan ga jama'a bayan an kammala bincike kan kisan. Yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa Japan, Cavusoglu ya faɗa manema labarai cewa ƙasar Turkiya ta ce an nuna wa Saudi Arabia da wasu ƙasashe da ke da ra'ayin ganin waɗannan bayanai. A ranar 2 ga watan Oktoba, Khashoggi ya mutu a ofishin jikadancin Saudiya da ke Istanbul. Da farko ofishin jikadancin na Saudiya ya ce Khashoggi ya fita da kafarsa kuma ba su san inda yake ba, sannan sai ya sauya matsaya ya ce ya rasu ne sanadiyar wani damba da suka yi a ofishin. Har ila yau ya sauya matsaya ya ce ya mutu ne bayan da aka shaƙe shi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai haɗu da wasu manyan jami'an ƙasar Koriya ta Arewa a ranar Alhamis a birnin New York. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar a ranar Litinin ta nuna cewa Pompeo da wani babban jami'in ƙasar Koriya ta Arewa da ake kira Kim Yong-chol, wanda ke baiwa shugaba Kim Jong-un shawara, za su gana kan sassa huɗu na matsayin da aka cimma a taron koli na Singapore ciki har da yadda za a ƙarƙare batun rushe makaman nukiliyar ƙasar ta Koriya ta Arewa. A watan Yunin da ya gabata, Kim da Trump suka cimma matsaya a taron da suka yi kan yadda za a kawar da makaman nukiliya a yankin tekun Koriya. Sai dai ɓangarorin biyu sun yi ta takaddama kan tafiyar hawainiya da Amurka ke zargin Koriya ta Arewa na nunawa wajen kawo ƙarshen shirin nata na nukiliya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da 'yan ƙasar Afghanistan 400 aka kashe ko kuma aka raunata a hare-haren da aka kai a watan da ya gabata lokacin da ake zaben 'yan majalisar dokoki. Wani rahoto da aka fitar ƙarƙashin shirin dakarun majalisar da ake kira UNAMA a Afghanistan ya nuna cewa an kashe mutum 56, sannan an jikkata 379 a ranar 20 ga watan Oktoba, wato ranar da aka fara kaɗa ƙuri'a da kuma sauran kwanakin da suka biyo baya a lokacin da aka jinkirta zaben. Rahoton na UNAMA har ila yau ya nuna cewa adadin mutanen da suka mutu a lokacin wannan zaɓe ya haura wanda aka gani a zaɓuka huɗu da suka gabata. Rahoton har ila yau ya yi nuni da cewa 'yan ƙungiyar Taliban waɗanda ake zargi da kai hare-haren sun yi amfani da makamai daban-daban wajen kai waɗannan hare-hare.
To, a gaida Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, yanzu kai tsaye muna tare da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Grace Alheri, da take a nan jihar Maryland. A Grace, me ake ciki dangane da yanda ake gudanar da zabe a nan inda kike?
To, ni Yusuf, ina nan wata mazaɓa da take daidai bayan gida na wata makaranta ce, ƙaramin makarantar primary nan da ake gudanar da wannan zabe a yau. Kuma bisa ga bayanin da na samu, kamar yadda ka sani, an bude wannan tun da safe, an bude wannan tun karfe 6 na safe. Kuma bisa ga bayanin da suka min, mutane sun zo sosai da sassafe din. Yanzu dai da nake nan, mutane suna shigowa, ana ruwa sosai. To, mutane sun shigo da dama nan suna kaɗa ƙuri'a. Abin da ake shi ne, idan ka shigo kamar yadda mutane suke bayyanawa a nan, ba sa ɗaukan lokaci kwata-kwata, ba a ɗaukan lokaci. Za ka shigo ne ba ma aka tun yadda muka saba gani a Najeriya, sai ka je ka nuna katin zaɓe da dai sauransu. Amma nan da kayan rajistar zaɓe gaba ɗaya, duk bayanin da ka bayar yana cikin na'urar kwamfuta. Idan ka zo, za ka faɗi sunanka da adireshinka da ranar haihuwarka, don dai kawai a tabbatar. Ta ba da waɗannan bayanai, sai kawai a nuna maka jerin bayanan da ka bayar a sai ka tabbatar ko wannan shine sunanka ko kuma akwai wani kuskure a ciki. Idan ka tabbatar da wannan shine sunanka da kuma bayanan da aka bayar lokacin da kai rajista, sai a baka takarda da wani ambulan wanda yake da katina abubuwan da ake kada kuri'a a kai. Ka sani Yusuf, nan ba wai ana zaben gwamna da ƴan majalisa nan jihar Maryland ana sake zaben gwamna, ai duk gwamna ne wannan jiha ɗan Republican ne. Kuma jiha ce ta Maryland da aka sani ainihin ta jiha ce ta ƴan demokrasiya, ya yi tarihi a kasancewa ɗan jam'iyyar Republican na farko da ya yi zaɓe cikin sama da shekaru 20 wanda aka zaɓe shi. Kuma babu shakka shi gwamnan nan yana da farin jini kwarai da gaskiya, za ka ga tana ta fafatawa ne da bakin fata a Democrat, amma ana ganin kamar zai iya kai labari domin bisa ga binciken ra'ayoyin jama'a da aka gudanar kafin wannan zaɓe, ana ganin zai yi tasiri kwarai da gaskiya. Kuma kamar yadda na faɗa, banda shi wannan gwamna zaɓen gwamnan nan, akwai waɗansu batutuwa da ake zaɓe a kai. Ana zaɓe a kan kuɗin da ita gwamnatin ta Maryland za ta kashe, ana zaɓe a kan bashi da za a iya cewa, ana zaɓe a kan waɗansu gyare-gyare da za a yi wa kundin tsarin mulkin jihar Maryland. Akwai batutuwa da dama da ake zaɓe a kai a cikin wannan katin kaɗa kuri'a yau.
To, idan na fahimce ki, akwai maganar zaɓen su ƴan majalisun dokoki ko ƴan majalisun dattijawa a nan ita jihar ta Maryland?
Haka yake.
To, ya zaben yake gudana, duk a tara ake ba da ita takardar kaɗa ƙuri'ar da sunanakin duka waɗannan kokuwa?
Takarda guda ɗaya za a baka. Wannan takarda dai da ni na gani, waɗanda suke cikin takardar nan akwai zaben gwamna, akwai zaben waɗansu alƙalai, akwai zaben waɗansu wakilai, akwai zaben wanda ake kira shi shari'a, wato jami'in
sanda.
Wanda ya shafi harkokin tsaro. To, akwai su a cikin wannan katin, amma ban ga wani da ya shafi zaben majalisa a cikin wannan katin ba gaskiya.
To, idan na fahimce ki, kina nufin kenan watan su kansu a shugaban jami'an tsaro da kuma su waɗansu shi mai watan mai ainihin gudanar da shari'a na jiha, shi ma watan zaben shi ake yi ne kenan, ba kamar yadda aka saba a Najeriya kawai gwamna ne ko shugaban ƙasa zai naɗa su ba.
Ai, abin ma da yake da ban sha'awa Yusu shine banda waɗannan mutane da za a masu jama'a ne za su zaɓe su, suna son su, ba sa son su. Akwai waɗansu da suke ma cikin wannan jerin ba su da ƴan hamayya, ba su da abokan hamayya. Misali, akwai waɗansu alƙalai da su shida ne ake nema, kuma su shida ne kawai suke a kan takardar wannan kada kuri'a. Amma kana da ƴan kankace wannan ya dawo ko kar ya dawo, ko da yake su an baka zaɓin, in ka ce duyi suka samu isassun kurkun da ya kamata su dawo, in kuma ba zaɓe su ba, to tasu ta ƙare kenan, sai kuma a sake neman waɗanda za su cike waɗannan guraba. Wato, ko kamar yadda na bayyana, ko da kasafin kuɗi ma a cikin wannan, in an yi gyara sai jama'a sun zo sun yadda cewa a kashe kaza. In akwai kamar a cikin wannan kati na yau, akwai batun kuɗaɗe da ake gwamnatin jihar Maryland take son ta ranta domin gudanar da ayyuka kamar gyaran hanya, kamar waɗansu dai ayyukan more rayuwar jama'a. Amma ko duk da haka, ba su da ikon rantar kuɗin na sai al'umma ta amince a kuri'a irin haka.
To, bari za mu sake dawa gurinki idan lokaci ya bamu dama, ki ɗan riƙe layinki. Bari mu je mu ji inda Zara take. Zara'u?
Na'am.
To, kina wace ƙaramar hukuma ne, kuma wace irin waina ake toyawa inda kike?
Okay, to ni dai ina nan makarantar sakandaren Duval High School a ƙaramar hukumar Prince George's ta jihar Maryland. A hakikanin gaskiya ana zaɓe sosai a nan gurin, mutane suna ta shigowa suna fitowa, ba dai layi sosai, ana ruwa sosai, amma duk da haka bai hana mutane fitowa kaɗa ƙuri'unsu ba.
To, za a ce a nan ma ana gudanar da zaɓe ne na ƴan majalisu koko kawai zaɓen gwamna ne ake yi da kuma na waɗansu kujeru?
To, a nan dai ana gudanar da zaɓen gwamna da zaben shugaban karamar hukuma da kuma zaben yan majalisu.
To ya mutane, ya fitowar mutane wajen gudanar da zaben nasu?
A gaskiya mutane na ta zuwa suna kada ƙuri'unsu sosai, ba dai layi sosai, amma mutane suna ta zuwa suna kada ƙuri'unsu da sun zo za su yi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa. Kowa zai zo ya kada ƙuri'arsa, za a bashi takarda, zai je zai zabi abin da ya zo zaba, sannan akwai an akwatin da zai je ya saka, wannan akwatin shi zai karanta abin da ya zaba.
To ana sa ran sakamakon zaben ya fito yau kenan?
Eh, to zaben an fara shi kaman karfe 7 na safe, kuma za a gama shi kaman karfe 8 na dare.
To malama Zara, mun gode. Bari mu leka jihar Florida, wadda take ita ma ana ta kai komo a wannan jihar. Muna tare da Dr. Nasiru Danmowa. Dr. Nasiru?
Dr. Yusuf.
To muna so mu ji ya zabe ke gudana a nan jihar ta Florida.
Gaskiya abin yana gudana da kamar da yake kasancewa sun fara zaben da suke ce ma early voting tun kusan sati biyu da suka wuce. To yanzu kawai ci gaba ne na zaben, kuma an samu fitowa sosai na mutane. Har ana ganin kamar ya zarta duk wasu zaben rabin zango, wato midterm da aka taba yi a nan jihar, da kuma kusan ina ganin duka kasar haka ne. Kuma kasan tana ɗaya daga cikin kasashen da ake samun gadu jihohin da aka sa ido, saboda yana yiwuwa a kafa tarihi idan aka yi zaben. Yana yiwuwa a zaɓi baƙar fata na harko da ya zama gwamnan jiha da su da ita da wannan jihar tare da Georgia. Kasan suna ɗaya daga cikin waɗanda ake sa ido sosai. Kuma ana ganin da yake tana ɗaya cikin jihohin da suke ce ma swing state. To ana ganin kuma sakamakon da aka samu zai ba da yadiya a kan yiwuwar inda ƙasa za ta kasance zaɓe na gaba.
To za a ce a nan jihar ta Florida kawai ana gudanar da zaben gwamna ne, babu zaben su ‘yan majalisun dattijai da sauran kujeru kenan?
Ana zaɓen kowane abin da mataki daga bakin na gwamna da ‘yan majalisu na jiha da kuma na tarayya. Duka akwai zaɓen ana yi wanensu, akwai abin nan ‘yan takara a ciki.
To wani mai alƙalinma ke nuna dangane da zaben gwamna, ganin cewar kamar yadda ka ce muna a wannan gwamna wanda ke takara a jam'iyyar ita Democrat shine dan takara wanda yake baki, wanda idan an zabe shi zai zama na farko da ya fara zama baki a wannan jiha, tsakanin shi da dan takara na jam'iyyar Republican. Ya kake ya alƙalinma ke nuna karɓuwar su ga al'ummar jihar?
Yanda alƙaluma suka nuna dai tsakanin su da shi wanda ke takara da Republican kusan sun zo da yake akwai ɗan bambancin, zaka ga ba zai wuce maki ɗaya ko biyu ba tsakani. Amma duk da haka nan ana ganin kamar akwai, tunda ka san statistical abin gani suke amfani da shi, statistics ne. Kamar a tambayi mutane da yawa sai a ɗauki ra'ayinsu, a ɗauki average, sai a ce ga abin da ake ganin zai faru. To akwai bambanci kamar zai kai alƙaluma bai wuce ɗaya ko biyu ba tsakani. To suna ɗaukar wannan akan yana kuren lissafi. So yana abun nan, amma zaɓen ana ganin dai shi na Democrat ɗin shi ya fi farin jini. Kuma ka san nan ƙasa suna da wani abu, ɗan abu ya kasance na farko ne za ka ga yana yiwuwa ya samu karɓuwa sosai ga hannun jama'a. Kasancewar ba a taɓa kamar lokacin da aka zaɓe shi Barack Obama, kaga kasance shi ne baki na farko wanda kai wannan mataki, sai kaga mutane sun yi ruwa sun zaɓe shi da baƙaƙen fata da fararen fata. To ko wannan zaɓen na Florida ana ganin kamar haka zai kasance.
To mun gode Dr. Nasiru Danmowa, idan akwai bayanai da zamu so zamu tuntuɓe ka. To masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu leƙa duniyar rahotanninmu, inda za ku ji cewar ƙungiyar ƙwadugo a Najeriya sun cimma matsaya, wanda hakan ya kawo ƙarshen shirye-shiryen yajin aikin da suka shirya za su fara a yau. Nasiru Adamu El-Hikaya ya zanta da jami'in labarun ƙungiyar ƙwadugo ta ULC Comrade Nasir Kabir ga kuma dalilan da ya shaida yasa suka janye wannan shiri nasu.
Mu a kungiyance mun lashe takobi kuma mun tsaya kan cewa sai gwamnatin tarayya ta amince da wannan yarjejeniya da muka ci mafari na biyan karamin ma'aikaci naira 30,000 mafi kankantar albashi. Bayan dogon tattaunawa Allah ya sa muka ci wato yarjejeniya, gwamnatin tarayya ta amince kuma sun dankwara hannu kan cewa mafi kankantar albashi yanzu a Najeriya zai zama wato 30,000, inda gobe misalin karfe 4:30 sun yi alkawari za a mika shugaban kasa ya dankwara hannu a mika wa majalisa zai zama doka ma'aikata su karbi mafi kankantar albashi na naira 30,000.
Mana a talatar nan za a tabbatar da wannan magana kina a mika wa shi shugaba Buhari.
Insha Allah mun riga ma mun ci mai yarjejeniya sun sa hannu, gwamnati ta amince kuma ta saka hannu a cikin wannan yarjejeniya, shi mai girmar shugaban kasa za a mika mishi. Yanzu wannan abu zai zama doka da ya mika majalisa. Insha Allah mafi kankantar albashi zai zama 30,000 na ma'aikatan Najeriya.
Nasiru Kabir, wani lokacin ma naira 18,000 din ma an ce wasu jihohi ba su aiwatar da shi ba zuwa yanzu. Za a iya samu wani canji daga kar ya zama abun sa hannu ne kawai akan takarda ga wasu jihohin?
Wannan magana kamar yadda 'yan jarida suka sha faɗa, yawancin gwamnonin nan ko kuma a zahirance ba su biya, ba kuma babu kuɗin biyan ba ne ko kuma babu hanyoyin biya. Gazawa ne na gwamnatin jihohi. Amma wannan karan insha Allah da an sa ya zama doka, za mu bi duk jihar da muka ga ba za su iya biya ba, to ina ne tabbatar maka za mu ga wayannan 'yan jiha su sauke shi wannan gwamna a zakulo wanda zai iya biyan wannan albashi da ci gaba da biya. Wannan shine mataki na gaba da za mu dauka.
Nasiru Kabir, yanzu dai kuna murna, kuna magana yajin aiki da an janye kenan?
To a maganan janye yajin aiki ba za mu zunduma cikin yajin aiki ba tun daga abin da muka gabatar. Kuma alhamdulillahi mun yi nasara. Wannan ba nasarar mu bane, nasara ne na 'yan Najeriya da haɗin kai da suka bamu da goyon bayan da ma'aikata suka nuna mana. Kuma mu dama mun musu alƙawari za a haɗa baki da mu a yaudare su ko a ci amanan su ba, sai mun tsaya kuma insha Allahu an biya kadun su kamar yanda yanzu muka yi wannan nasara.
To jinjina ta musamman ga Nasiru Adamu El-Hikaya. Daga batun kuma na yajin aiki a Najeriya sai batun tsaro, inda shugaban hafsoshin Najeriya General Yusuf Burutai ya ce akwai sauran rana a kaba, inda yake gani akwai buƙatar a ɗauki ƙwararren matakai don hukunta waɗanda suka taka doka. Hassan Maina Kaina ya haɗa muna wannan rahoton.
One of the incidents that was reported or discoveries from the DUPOM is that
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Buratai ke magana yayin da gwamnan jihar Filato Barista Simon Lalon ya kawo mai ziyarar ta'aziyya na tsohon babban hafsan mulki a hedkwatar sojan Najeriya. Marigayi General Idris Alkali ya ce ɗaya daga cikin motocin da aka gano a cikin kududdufin Duradu yayin binciken motar General Alkali shi ne an jefa ta ne tun shekara ta 2013. Babu wani bincike da aka yi, kuma haka maganar ta mutu. Wannan kuma na nuna cewar kenan dukkanin jami'an tsaro a jihar Filato suna sane da abin da ke faruwa a ƙauyen Duradu, kuma hakan na nuni da ɗaya daga cikin irin gazawar jami'an tsaro a Najeriya ma baki ɗaya. Idan ba a ɗaukar matakai mai zafi akan irin wannan tsagiranci na matasan Duradu, kenan mu ne ma za mu fuskanci irin wannan matsala. A saboda haka kisan gilla da aka yi wa General Idris Alkali dole a bukadinsa. Lalle za mu ɗau matakan tsaron da hakan ba zai ƙara faruwa a yankin Duradu ba da ma sauran sassan Najeriya. Za mu sake duba ainihin tsarin tsaro a cikin wannan ƙasa. Tun da farko sai da gwamnan jihar Filato Barista Simon Lalon ya mika sakon ta'aziyya ga rundunar sojan Najeriya. Mun san wannan al'amari ne na sojoji da sojoji suka kaddamar da bincike a kai. Gwamnati ta bibiyi wannan al'amarin, inda muka ba da haɗin kai a duk inda ya kamata mu yi hakan, wato na taimakawa wajen gano tsagerun da suka tafka wannan aika-aika. Abin bakin ciki ne faruwar wannan al'amari a jihar Filato a daidai lokacin da sojojin ke taimaka mana wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa a jihar. Shugabannin kungiyoyin kare ƴancin bil'adama a Najeriya, irin su Comrade Abubakar Abdulsalam, ke kiran da lalle a faɗaɗa bincike a yankin Duradu.
Sojan general ne ya faɗaɗa binciken soja, suka tabbatar an kashe shi a wannan wajen. To kaga kenan yanzu annan motocin ma an hallaka waɗanda suke cikin motocin nan, amma duniya ba ta sani ba kabili da su ba su da gata. A yi bincike su ma a kansu a gano su wa suka kashe su da kuma su wane ne da su wane ne a cikin waɗannan motocin da aka samu inda aka samu motar shi general.
Gwamnan Jihar Filaton Barista Simon Lalon daga bisani ya wuce zuwa gidan marigayi General Idris Alkali a unguwar Gwarinfa, inda ya gabatar da ta'aziyarsa ga mai ɗakinsa Hajiya Salamatu Idris Alkali. Hassan Mainakaina, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Mainakaina. Masu raye kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu agogo muna cewa karfe 10:26 na safiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko muna ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Bashir Kansala mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji. Salam VOA Hausa, gaskiya cinmu yarjejeniya da aka yi tsakanin gwamnatin Najeriya da ƙungiyar ƙwadagan ƙasar na amincewa da biyan mafi ƙarancin albashi naira 30,000 ga ma'aikatan ƙasar, tabbas hakan ya yi daidai. Sai kuma saƙonmu daga Asma'u matar Bashir Kansala. Gaskiya ya kamata 'yan sandan jihar Filato da ke Najeriya ta gaggauta gurfanar da mutanen da aka samu da laifin kashe Janar Idris Alkali a gaban kotu domin su fuskanci hukunci daidai da laifin da suka aikata domin ya zama darasi ga na baya. Sako na gaba ya fito ne daga Sa'idu Abdullahi da Maturu. VOA Hausa, ina so a yi min bayani akan zaben tsakiyar zangon da ake gudanarwa a Amurka. Shin me yasa ake gudanar da wannan zaben? Me zaben yake nufi? Su waye suke shiga zaben tsakiyar zango? Ko kuma me mulki suke samu ne idan aka yi zaben na tsakiyar zango? Sako na gaba ya fito ne daga Abdullahi Yakubu. Assalamu alaikum VOA Hausa. Na rubuto muku wasiƙa ta ce dangane da matakin da kungiyar ƙwadagan Najeriya ta ɗauka na janye yajin aiki. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta cika alƙawari wajen aiwatar da wannan sabon tsarin albashi ba tare da ta ɓata lokaci ba. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe daga Comrade Hafiz Sani, inda yake cewa na amince da ƙarin albashi mafi ƙaranci 30,000. Tabbas hakan din yayi daidai. Sannan ina kira da kungiyar ƙwadagan Najeriya da ta saki sabon tunani. Bai kamata kullum a ce ba su yi maganar cigaban ilimi ba, sai dai cigaban aljihunsu.
To a gaida Hadiza Kyari da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu, bari mu ba Mahmud Lala dama ya shigo don ya gaya muna abin da duniya take ciki, amma a takaice.
To da safiyar nan tewa Talata, Amurkawa suka fara dinguma zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaben sabbin 'yan majalisar dokoki, zaben da ake ganin har ila yau zai yanke hukunci akan kamun ludin shugabancin Donald Trump, lamarin da ya raba kawunan masu kada ƙuri'u a nan Amurka. Kujerun 'yan majalisun wakilai 435 ake takarar su, sannan ana takara akan kujeru 35 cikin 100 na majalisar dattawa. Baya ga haka akwai kujerun gwamnoni 36 cikin jihohi 50 da su ma ake takara a kansu. Dakarun ƙasar Kamaru na ƙoƙarin gano inda aka ɓoye wasu ɗalibai da shugaban makarantarsu su 81 waɗanda aka yi garkuwa da su a makarantarsu ta Presbyterian da ke arewa maso yammacin ƙasar.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a yanzu, sai kuma ɗan anjima kaɗan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni da kuma shirye-shirye. Yanzu a madadin wakilin namu da suka taimaka wajen haɗo wa'innan rahotanni suka aiko mana da kuma wanda ya taya ni gabatar da shirin, Mahmud Lalo, da sauran abokan aiki, da wadda ta shirya ta gabatar, Sa'ida Hamdun, da injiniyanmu na yau, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke cewa ku wuni lafiya, sai a saurari shirin yau da gobe.